من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله bayan haka muna wa Allah madaukakin sarki godiya wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na Lahadi wanda yake daidai da 23 ga watan Ramadan shekara 1446 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu ga dukkan alkhairai da suke cikin wannan kwanaki na wannan wata Allah madaukakin sarki ya gama mu da alkhairansa ya sanya mu daga cikin waɗanda zai yanta gabarin shiga wuta har abada kamar yanda aka sani muna cikin tafsirin wannan aya ta 177 cikin suratul baqara wanda yau insha Allah zamu tashi kan gaba da ya shafi bada zakka yana daga cikin siffa na mu'minai na hakika mu'minai mutane ne masu bada abinda Allah ya ba su na dukiya masu bada zakka zakka tana daga cikin rukuni na addinin musulunci tana daga cikin rukunai biyar daga cikin rukunan addinin musulunci saboda haka ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa a wannan aya laysal birra an tuwallu wujuhakum jazakallahu khairan ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin wayannan masu wayannan sufofi da Allah ya sifanta yace sune waɗanda suka yi gaskiya a cikin imanin su kuma sune wayanda suke masu takawa Ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin su. Kamar yanda muka ji wannan aya aya ce da take bayani akan imani na hakika. Imani na hakika bai tsaya kan kalmar shahada kawai, kace kai musulmi ne kai kalmar shahada kana la ilaha illallah shikenan. A'a, imani bai tsaya kan wannan ba, dole sai ka hada da wasu ayyuka, wasu sifofi, wasu ababe da Allah madaukakin sarki ya fada a cikin wannan aya, wanda su muke ta zanawa. Dole ka yadda da rukunnan musulunci, rukunnan imanin nan guda biyar dukka gaskata. Idan ka musanta ɗaya daga ciki ka rusa imaninka. Bayan ka yadda da wannan rukunnan imani guda shida baka wata tantama a kansu, Allah ya ce kuma daga cikin siffar mumini na hakika wanda yake imani na gaskiya shine wanda wa atal mala ala hubbihi, shine wanda yake ba da dukiya akan yana santa, wa aqama salata kuma yake tsaida sallah. Ashe musulunci, matukar mutum zai yi musulunci babu tsaida sallah, to wannan musuluncin babu, domin sallah ita ce kashin bayan addini. Ba yanda za a yi musuluncin ka ya inganta ya tabbatu ba tare da sallah ba. Saboda haka tsaida sallah yana daga cikin rukunai na addinin musulunci guda biyar, wanda idan mutum ya bar wannan ya bar addini, ya rusa addini. Sannan jiya mun yi bayani akan tsaida sallah ya sha bamban da yin sallah. Ubangiji za mu ga a ayoyin Qur'ani daban-daban yana umarni da tsaida sallah. Tsaida sallah kuma ya sha bamban da yin sallah. Tsaida sallah mun yi bayani cewa ya shafi yin sallar akan lokacinta, tare da kuma yin sallar bisa karantarwan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnoninta da rukunnanta da wajibanta da mustahabbanta, tare kuma da khushu'i. Ba wai a yi ta al'adance ba, kawai ya tashi ya ga ana sallah iyaye da kakanni shi ma yake yi, dole sai ka koyi iliminta. To ita sallah, za mu ga Ubangiji Allah madaukakin sarki ya yi ta maimaita umarni a kanta a cikin Alƙur'ani, yana neman bayi da su tsaida ta, su rinƙa yin ta daidai. Wanda wannan tsaida sallar kuma bisa bayanai da suka gabata ba za ta taɓa tabbatuwa ba sai ta hanyar yin ta daidai, wato yin ayyukan sallah. Mutum ya zo a siffance yanda malaman fiqh suke siffanta ta, da mutum zai zo ya yi ta har ila yau kamar haka nan, ga ta hotar sallan ya yi ta a aikace daidai. To amma idan bai zo da ita da khushu'i ba, har yanzu sallan tana da matsala, domin ba zuwa da siffanta bane kawai a aikace kamar yanda malaman fiqh suka faɗa shine sallah. Li'anna ma yaskurunahu suratas sala, domin abinda malaman fiqh suke ambatawa surar sallan ne da yanda ake yin ta, dole kuma sai an hada wajen yin ta da khushu'i. Wa innamal birru wattaqwa fi sirri salat, malamai suka ce da alkhairi da taqawa suna cikin sirrin sallah da ruhin sallah. Allati ko allazi tasduru anhu atharuha minan nahyi anil fasha, wanda wannan sallah idan ta samu yanda ake so, ita ce wacce take hana mai yin ta alfasha da munkari. Idan sallah ta yi kyau ko tana kyau, takan canja ɗabi'an mutum, munana su dawo kyawawa. Idan sallah ta yi kyau, takan cire wa mutum tsoro da raki. idan sallah tana da kyau takan hana mutum rowa alarama kamar yanda Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a
idza massahu ash-sharru jazua wa idza massahu al-khayru manu'a illa al-musallin.
Jazakallahu khairan. Ubangiji Allah yace lalle mutum an halicce shi ne a hali dabi'a na tsoro, idan sharri ya same shi sai ka ganshi jazu'a a halin raki, ya dinga raki. Wa iza massahu alkhair, lokacin da alkhairi kuma ya same shi sai ya dinga rowa. Amma da Allah ya zo sai ya ware masallata masu tsayi da sallah yanda ya kamata, Allah ya ce illal musalli, sai dai masu sallah wanda suke ba da sallan hakkinta. To wannan sallan za ta hana su rowa, za ta hana su alfasha, za ta hana su aikin munkari. Faman hafaza ala salati haqiqiya, duk wanda ya tsare sallah na haqiqa, to tadahharat nafsuhu min al-hala'i wal jaza, zuciyarsa za ta tsarkaku daga rowa, daga tsoro, daga raki, zai zamo kuma jarimi, sannan qawiyul azima, mai karfin azama, wanda la yarda bid-din, ba zai dinga yadda da zalunci ba. Wala yakhsha fil haqqi al azla wal law, ba zai dinga jin tsoron abashi ba ko tsoron zargi, duk wannan ba zai dame shi ba, kullun zai zamo shi damuwansa Allah. Wastish'arihi azamatahu, ko yaushe zai dinga jin girman Allah a zuciyarsa, saboda haka babu wani abin da zai daga masa hankali. To Ubangiji Allah madaukakin sarki, daga cikin siffofin mu'minai na haqiqa bayan sun yi imani da rukunnan musulunci gaba ɗaya, rukunnan imani gaba ɗaya, suna kuma ba da dukiyarsu a halin suna so, kuma suna tsayi da sallah, sannan kuma su masu ba da zakka ne. Ita zakka, ‘yan uwa masu albarka, ɗaya ce ita ma daga cikin rukunnan musulunci guda biyar. Wa hiya qarinatu salah, idan mun lura da Alkur'ani za mu ga ita zakka ita ce abokiyar gami na sallah a wurare da yawa cikin Alkur'ani, sai mu ga Allah yana gwama sallah da zakka. Kamar yanda cikin Bakara Allah ya ce wa aqimu sala wa atu zakka,
wa aqimu salata wa atu zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allaha bima ta'maluna basir.
Ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce wa aqimu sala wa atu zakka, ku tsayi da sallah, ku rinka yin ta akan lokaci, ku yi ta da kyau, da sunnoninta da mustahabbanta wajibanta duka ku kiyaye, ku zai ta cikin hushu'i, kuma ku ba da zakka. Allah ya ce duk abin da kuka gabatar na alkhairi za ku samu a wajen Allah. To amma wanda shi fa bai ci sallah ba, wanda bai sallah da kyau ya fadi a sallah, sauran ayyukansa ma fa yayi hasararsu, zai samu matsala, domin ita ce farkon abin da za a fara dubawa. To haka nan wurare da yawa Allah yana wa aqimu sala wa yuqimu sala wa yu'tu zakka, ita sallar nan, ita zakkan nan tana daga cikin ababen da aka gina musulunci da su guda biyar. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya shar'anta zakka ne dan ya zamo tsarkaka ga dan adam daga rowa da kwadayi, dan kuma ya zamo hanya ce ta taimakon talakawa da miskinai da mabukata, sannan kuma dan wannan zakkan ta zamo tsarkaka ga ita kanta dukiyar wajen bunƙasa ta, da saukan albarka cikinta, kuma zakka tana tsare dukiya daga aibubbuka na lalacewa da baci da rushewa. Wa ikamatul masalihil amma, saboda haka Ubangiji Allah yake cewa khuz min amwalihim sadaqa Ubangiji Allah madaukakin sarki yayi umarni da cire da zakka, shi yayi umarni da a karbi zakka a wajen masu dukiya a mai da ita ga talakawa. Wannan zakka yana daga cikin ababen da Allah ya wajabta, ya farlanta akan wanda ya mallaki dukiya da ta kai zakka. Saboda haka hukuncin wannan zakka shine farilla ne, wajibi ne akan dukkan musulmin da ya mallaki nisabi kuma dukiyar san ta cika sharadi. Har yaro karami idan ya mallaki dukiya ta cika sharadi na zakka, to za a cire zakka a dukiyar. Har mahaukaci shi ma za a cire masa dukiyansa, waliyansa za su cire masa. Kuma wannan zakka, kamar yanda muka ce hukuncinsa a musulunci shine farilla ne, wajibi, duk wanda yake tantama akan haka ko ya musanta wajabcin wannan zakka da gangan, malaman musulunci suka ce faqad kafara, wannan ya kafurta. Duk wanda yace zakkan nan ba dole bane, ba wajibi bane, to suka ce ya kafurta. Wa man mana'aha bukhlan wa tahawunan, wanda kuma ya yadda farilla ne, dole ne, amma rowa ta hana shi cirewa, da sakaci ya hana shi ya kiye cire, sakaci ya hana shi cirewa, to suka ce wannan ba za a kafurta shi ba, amma dai fasiki ne, za a dauke shi a matsayin fasiki ne, kuma wa murtakiban likabiratin azima, za a dauke shi a matsayin wanda aikata babban kaba'ira mai girma daga cikin manya-manyan zunubai, kuma har ila yau yana karkashin mashi'ar Allah. Idan ya mutu, in Allah ya ga dama ya masa rahama, in bai ga dama ba ya kama shi ya masa azaba gurgudan kin cire zakka da yi. Domin Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi,
inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adhima.
Ubangiji Allah ya ce lalle Allah yana gafar, la yaghfiru, bai taba yin gafara in aka mutu ana masa shirka, amma wa yakfiru ma duna zalika, duk girman laifin mutum Allah in ya ga dama yana iya gafartawa akai, in bai ga dama ba kuma yayi tawa mutum azaba gurgudan laifin. In ya so daga baya akwai lokacin da za a cire shi a shigar da shi aljanna gurgudan imaninsa. Wa tukhazu minhu zakka, saboda haka wanda ya musun zakka ya kiya bada zakka, idan akwai gwamnatin musulunci da karfi, karfin hukuma, karfin gwamnati, za a karbi zakkan da karfi. Wa yu'azzar lirtikabihi muharraman, sannan kuma a masa ta'ziri, a masa horo saboda hana zakka da yi. Waqad tawa'ada Allah tabaaraka wa ta'ala, kuma ubangiji Allah yayi alkawari na narko ga masu hana zakka. Ubangiji Allah yace wal ladzina yaghnizuna adh-dhahaba wal fidda
fi sabilillahi fabashshirhum
Ubangiji Allah yake cewa waɗanda suke taskance zinare da azurfa ko kuma naira da dala da riyal da duk wani kudi dukiya su taskance shi su koye wala yunfikuna ha ba sa ciyar da shi ta hanyar Allah ba sa bada zakka ba sa taimakon bayin Allah Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim ka musu albishir da wata irin azaba wacce take mai radadi da za a dinga gana musu yawma yuhuma alaiha fi nari jahannam Ubangiji Allah ya ce ranan da za a dinga kona su da wannan dukiya a wutar jahannama a dinga musu lalas da ita ana nana musu a fiskan su goshin su ana nana musu a kwimin su sai an narkar da dukiyar tayi zafi kaman dutsen guga ka dau misali a ce ya dau zafi yayi ja a zo a samu bayan mutum ana nana masa da fiskan sa yaya zai ji to haka za a dinga musu azaba da wannan dukiya da za a zafafa ta ta zabo ta ana kona su da ita ana musu lalaza ita ana kuma ce musu haza ma kanastul li anfusiku wannan shine abinda kuka taskance wa kawunanku kuka tara ba kwa cire haƙƙin Allah ba kwa cire haƙƙin talakawa ba kwa ba da zakka to wannan duddukiyan da ba a cire zakkanta ita ce ake kiranta kans Allah zai ce musu fazuqu ma kuntum tagnizun ku dandani abinda kuka kasance kuke taskancewa na wannan dukiya ba ku ba da haƙƙinta hadisi daga Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min sahibi kanzin babu wani mai wata taska da bai ba da zakkan dukiyar illa uhmiya alaihi fi nari jahannama face za a kona shi da wannan dukiya a wutan jahannama a sanya ta ta zamo wani faifayi na azaba da za ta dau wuta ta yi zafi ta yi ja fayukwa biha jambahu a dingal masa lalas a kwibinsa a nana masa nan ma gefen a nana masa haka za a yi ta yi hatta yahkumullahu baina ibadi har zuwa lokacin da Allah zai gama hukunci tsakanin bayi a ranan da gurgudan tsayin wannan rana fi yawmin kana migdaru 50,000 sana a ranan da gurgudan wannan yinin kaman shekara 50,000 ne to daga nan kuma bayan an gaggana masa wannan azaba na tsawon wannan lokaci sannan in ya so daga baya summa yara sabila sannan ya ga hanyarsa a nuna masa inda zai je imma ila aljanna wa imma ila annar ko wuta ko aljanna wannan lafazi ne hadisin muttafaqun alai hadisin lafazin da muka karanta na Imam Muslim ne saboda haka ita zakka rukuni ne daga cikin rukunnan addinin musulunci guda biyar kuma zakka muminai ba sa hana zakka duk wanda ya yi imani da Allah na gaskiya yake tsai da sallah na gaskiya to sallarsa za ta hana shi kin cire zakka za ta sa shi cire zakka domin kin cire zakka mummunan aiki ne kuma imanin sannan na gaskiya zai hana shi kin hana zakka zakka tunda mun dauko maganar zakka tana taka kashi kashi akwai zakka na kudi wanda Allah ya bashi dukiya ta kai nisabi yanzu nisabin zakkan ya kai wajen miliyan 12 da wani abu duk wanda yake da wannan to zai cire mata zakka da sharadin a samu haulanil haul ta shekara da mallakan nisabin to zai raba 40 ya bada kashi daya iya abinda ake cirewa fa kadan ne to amma sharrin shedan sai ya hana su sannan noma ana cire masa zakka shi kuma babu sharadin sai ya shekara daga lokacin da kai girbi ka cire amfani to wannan za a cire shi kuma nisabin sa duk wanda ya noma abin da ya kai sa'i 300 to zai cire zakka sa'i 300 nan kuma an kiyasta shi da mudu mu da muke amfani wajen mudu 450 idan abin da ka noma ya kai mudu irin namu na bauchi 450 to zaka cire zakka to gurgurdan me zaka cire duk abin da ka noma daga kan sa'i 300 nan daga kan 450 in ya kai mudu 450 daga nan yayi sama ko mudu ko buhu dubu nawa ne kawai in ka zo zaka bada zaka kasa shi 10 ne ka bada 1 kashi 9 naka idan buhu dubu ne kai kaga buhu nawa ne zakka eh buhu 100 eh buhu 100 to haka nan ko nawa kai zaka kasa shi 10 ne idan buhu 10 kai kaga kawai sai ka cire buhu 1 to haka nan wannan wajibi ne akan dukkan musulmi ba wayo a ciki mutum yayi wata dabara duka an haramta wannan haiki ne da Allah ya wajabta haka nan in kiwo ne mutum yake in raquma ne daga biyar ake cire musu zakka idan awaki ne sai sun kai 40 idan kuma shanu ne daga 30 haka nan mata da suke da gwalagwalai gold na ado ko na silver ko na zinare duka in dai sun aje shi ne na kwalliya ko sun aje shi ne na bada haya kuma kudin sa ya kai kudin cire zakka to duk shekara za a cire masa zakka in ba haka ba sai ya zamo warwaro na wuta kamar yanda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyanawa to wannan zakka kamar yanda muka ce rukuni ne daga cikin rukunnan addinin musulunci wanda ya ƙaryata wannan da gangan to ya warware musuluncin sa sannan daga cikin zakka akwai zakkan da ake kira zakatul fidr wanda muna dab da cire shi yanzu wannan mutane da yawa talaka ma suna cirewa wanda kawai ba zai cire ba shine wanda bai da shi bai da abin da zai ci na ranan sallah wanda da yawa ana sakaci wajen cire wannan zakkan fidda kai kuma shi ma wajibi ne matasa ku ji tsoron Allah wani ya dauka shi sai yayi aure ya fara cirewa in dai ba a gidansu ne aka cire masa ba bai san ya cire ba kuma wasu iyayen ba su da karfin ma da za a cire masa saboda haka wajibinka ne ka cire matukar kana da abin da zaka ci na ran sallah da yinin sallah daren sallah to ya zama wajibi haka wasu magidantan in suka ga ba su da dan wadatuwa sosai sai su ki cirewa su yi sakaci da shi to fa wannan abu ne wajibi kamar yanda zamu ji shi zakkan fidda kai da ake cirewa a wannan wata da muke ciki wanda ana iya cire shi gabanin sallah da kwana biyu ko kwana daya mafificin lokaci kuma ran sallah kafin a tafi idi to wannan wajibi ne akan dukkan musulmi namiji da musulma mace wa kabirun wa sagir babba da karami wannan ba yaro ba karami hatta jaririn da yake ciki dan tayi ana cire masa za a cire masa sunna ta tabbatar sannan ana cire wada'in tace bawa shi ma duka wannan wajibi ne kamar yanda hadisin Abdullahi dan Umar yake gwadawa cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala al-abd wal-hurr wal-zakari wal-unsa was-sagiri wal-kabiri min al-muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khuruji an-nasi ila salah. Hadisi ne muttafaqun alayh. Abdullah dan Umar sahabi dan sahabi Allah ya kara musu yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlan tazakkan fiddakai farilla ne zakkan fiddakai a watan Ramadan. To shi zakkan fiddakai din me za a bada gurgudan me ake bayarwa? Yace sa'an min tamrin, sa'i ne ake bayarwa. Menene sa'i? Sa'i shine abinda ya kai muddin nabi hudu. An san muddin nabi akwai dan karami da ake cikawa, in an cika shi hudu shi yake bada sa'i daya. In kuma ma an rasa ba yanda za a yi, malamai suka ce cikin tafin mutum madaidaici haka shine yake bada muddi daya. Kenan aka samu cikin tafin mutum madaidaici guda hudu shine sa'i guda. To shine gurgudan abin da za a cire a madadin zakkan fiddakai. Idan mutum zai cire wa iyalansa gaba daya, wa kansa da matansa da ƴaƴansa da waɗanda suke karkashin sa yake ciyar da su, kannansa ne a yara ne da yake dauke da su, to zai cire musu gurgudan wannan. Kowa za a cire masa gurgudan wannan sa'in, za a auna a cire, haka zai bi duk ya bi kansu. Za a cire ne kuma da sha'ir alkama ko kuma abincin mutanen wajen, ko masara ko shinkafa. Annabi yace za a cire wa bawa, in kana da bayi zaka cire musu, ƴaƴa kanana zaka cire musu, wanda mutum yake ciyar da su zai cire musu in yana da hali. Za a cire wa namiji, za a cire wa mace, wasagiri wal kabiri, za a cire wa babba, za a cire wa karami, min almuslimina daga cikin musulmai, yara da manya duk ana cire musu, wajibi ne. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakance, ba a so ya wuce duk wannan abinda aka cire, za a bada shi ne gabanin mutane su fita sallar idi, aje ayi sallar idi mutum ya cire. In mutum ya bari har sai da ya dawo daga idi, to wannan ta zama sadaka, ana so ne kafin sallar idi. To wannan shine hukuncin wannan zakkam. Kuma suka ce wa yustahabu ikrajuha anil janin, har dan tayi, dan da yake ciki an busa masa rai dan wata 5 7 8 shi ma za a cire masa, sunna ne. Wa yajibu an yukhrijaha an nafsihi, kuma wajibi ne mutum ya cire wa kansa. Sannan wa amman talzimuhu nafaqatahu, wajibi ne ya cire ma wanda ya zamo dole ya ciyar da shi, wanda shine yake ciyar da su, hakkin ciyar da su yana kansa, matansa kenan, ƴaƴansa kanana, wanda ya zamo wajibi ya ciyar da su to dole ya cire musu. Haka ƴan uwansa na kusa, kannansa ne. Wala tajibu illa alam man fadala an qutihi, kuma ita wannan zarka bata wajaba sai ga wanda yayi saura daga cikin abincinsa na ranan sallah, da yinin sallah yana da abin da zai ci, yana da abin da zai ci, yadda wanda ciyar da su ya wajaba a kansa, to duk abin da ya doru a kan wannan to zai cire. Kada mutum ya zo yana da abincin da zai ci ran sallah da abin da zai ciyar da iyalansa, yana kuma da wani extra kwano 10 ko 20 ko kudin saya ya ki saya, wannan bai sauke wajibin sa ba, dole ya saya. Matikar dai shi yana da abin da zai ci na ranan sallah da daren sallah, iyalansa yana da abin da zai ba su ci daren sallah da yinin sallah, to abin da ya rage masa to sai ya dauka ya cire shi ma, in ya kai adadin duka iyalansa shikenan, in bai kai ba kuma sai ya fara da kansa, inda ya tsaya shikenan bai da halin da zai cire, to wannan kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, Allah baya kallafa marai abinda ba za ta iya ba. Kuma Allah ya ce fattaqullaha mastata'tun, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokinsa iya daman ku iya karfin ku. Iyalanka 10 ne, baka da karfin cire na mutane 10, amma kana da karfin da zaka cire na mutane 5 ko 3 ko 2, to dole ka cire biyun nan, in baka cire ba kai laifi. Mu sani wannan wajibi ne, cire wannan zakka na fiddakai. Kuma mun ji yana daga cikin sifofi na muminai, su suna ba da zakka cikin abin da Allah madaukakin sarki ya ba su. Kuma mun ji gurgurdan abin da za a cire shine sa'i guda na galibin abincin gari, abin da aka fi ci a garin, abincin mutanen garin a ciki zaka cire sa'i guda. Idan alkama sha'ir kuke ci ko dabino, kaman kasashen Larawa da su dabino suke ci, mutum zai cire da dabino ko zabib ko kuma cikui, wanda shine bushashen nono na rakumi, to duk abinci ne ana iya cirewa da shi. Sannan suka ce wala yajuzu ikrajul qima, bai kuma halatta a cire kima, mutum ya ce kawai shi yanzu bai da lokaci da zai je ya sayi masara ko shinkafa ya cire, kawai zai raba kudin tunda iyalansa su nawa ne, ayi kiman kudin sa'in iyalansa ya kama nawa ne, ya ce zai raba kudin, in yayi haka ba tayi ba, ba kudin ake bukata ba, abincin dole zaka bayar, in ka ba da kudi bai yi ba, لأن ذلك خلاف ما أمر به الرسول دومين هكن يا سابا وأبندا منزن الله صلى الله عليه وسلم يي عمر نيدش شيني أبادا أبنتين أتشير سائي قدا كو ونمتين ديارو دا كرمي دا جاريري دا انتكي دكا سائي ننديزا أباير تولوك تنشير وافا. Lokacin cirewa wannan zakkan fiddakai yana da lokaci biyu, akwai waqtu jawaz, lokaci na halacci da in ka cire ya halatta, shine qabla al-eid bi yawmin aw yawmayn, shine ka cire gabanin sallar idi da kwana daya ko gabanin sallar idi da kwana biyu, duka wannan ya halatta, amma kafin nan bai halatta ba. Sannan wa waqtu fadila, lokacin da yafi falala kuma aka fi so, shine min tulu'i fajr yawm al-eid, daga lokacin da al-fijr yake to da sammakon safe na ranan sallah, ka fi dadda wannan har zuwa lokacin yin sallar idi, to wannan shi yafi. Saboda umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da fitarwa gabanin fitan mutane zuwa sallah, wala yajuzu ta'khiruha, kuma bai halatta mutun ya jinkirta fidda zakkan fidda kansa, yayi latti ya bari har sai bayan an yi sallar idi ba. Fa in akaraha, idan ya jinkirta yayi latti ya makara har aka je aka yi idi, to fa hiya sadaqatu min as-sadaqat, wannan zakata sa ta dawo sadaka daga cikin sadakoki kuma zai zamo yayi laifi da wannan jinkiri da yayi. Abu na karshe game da zakan fiddakai, sai menene suwaye za a bada, suwa suka cancanci wannan. Shi wannan zakan fiddakai ana sarrafa shi ne ga talakawa da miskinai, banda sauran waɗanda aka yi maganan bada zakka ga mutane takwas, wannan akan takaita shi ne ga talakawa da waɗanda suke miskinai, wasu za a bada li'annahun aula biha min gairihin, don su suka fi cancanta akan wasunsu. Ana so kowa talakawa su samu abin da za su ci su ma a wannan rana na sallah su yi farin ciki. Kuma daga cikin hikimar wannan zakkan da yasa Allah ya shar'anta, aka shar'anta shi ne don ya zamo tsarkaka ga mai azumi. Dan wani yashashen magana da mutum ya yi da wani abu na dan rafasu, to wannan sadakar da ka bayar duk zai kankare duk wani lagau da mutum ya yi. Sannan kuma zai zamo hikimar haka abinci ne na miskinai, za a wadata su gabarin roƙo barace-barace a wannan ranar, saboda hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ya fallanta zakkan fiddakai ne a matsayin duhura lisa'im, ya zamo tsarkaka ga mai azumi. Saboda haka ka yi ƙoƙari ka tsarkake azuminka, ka tsarkaku daga magana na lagau da kai da rafasu wanda baka san iya abin da kai ba, to in kai wannan zai zamo an kankare ma wannan. Wa inna min huquqillah, sannan kar mu manta ya ku bayin Allah, ita zakka gaba ɗayanta mu sani tana daga cikin haƙƙoƙi na Allah maɗaukakin sarki. Fidda ita, daga Abdullahi ɗan Umar yake cewa aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya fiskanto mu, sai yake cewa ya ma'ashar al-muhajirin khamsun izabtulitum bihinna, yace ya ku muhajirun wasu abubuwa guda biyar idan aka jarrabe ku da su, a'uzu billahi an tudrikuhunna, annabi yace ina neman tsari a wajen Allah ku riski waɗannan ababe, yace lam tazhari al-fahisha, na ɗaya al-fahisha ba za ta bayyana ba cikin wasu mutane da ɗai, hatta yu'linu biha, har su zamo suna yin ta'afili ta bayyana gashi nan al-fahisha zinace-zinace ya yawaita, iskanci ya yawaita, maɗigo luwaɗi al-fahisha ya yawaita. Yace face illa fasha fihi mutta'u, sai annoba ta yadu a cikin duk al'umman da haka ya kasance tare da su. Wannan yake nuna yaduwan al-fasha a ganta a fili ba a hanawa, yana jawo annoba, yana jawo wal'auja, cututtuka, allati lam takun madat fi aslafihim, annabi ya ce wannan zai ja musu cututtuka da annoba wanda cikin al'ummomin da suka wuce ba su san wannan ba, waɗanda suka shuɗe. Sannan abu na biyu ya ce walam yanqusul mikyala wal mizan, mutane ba za su zo suna tauye mudu da ma'auni ba, ‘yan kasuwa, ma’aikata, leburori, masu sana’o’i, duka ya shiga duk wani ma’auni, wani skeli, wani tef, wani buhu, duk wani abin aunawa a cika shi yanda Allah ya umarni. To tauye mudu da ma'auni shi kuma mutane ba za su shiga yin wannan ba illa ukhizu bisinin annabi yace face sai an kama su da fari da yunwa wa shiddatil mauna face hakan sai ya jawo musu tsadar rayuwa wa jawrul sultan da kuma zalincin shugabanni duka wa'annan tauya mudu yana jawo wa'annan musibo a samu fari a samu tsadar rayuwa a samu zalunci na shugabanni akan mutane to daga cikin abin da yake jawo shi shine tauya mudu wanda talakawa suna yi sannan yace walam yamna muhalli shahid din bas mutane ba za su hana zakka ba illa muni alqatra min as-sama face sai an hana su ruwa ruwan sama yana daga cikin abin da yake jawo fari a rasa ruwan sama a rasa amfanin gona a rasa abinci shine hana zakka walaula al-baha'im annabi yace ba domin dabbobi ba da Allah yake tausayawa lam yumdiru da ma in mutane suna hana zakka ruwan saman ma ba za a yi ba gaba ɗaya to amma saboda tausayi na Allah da jin kai da dabbobi da yara sai Allah sai ya ji kai ya ba mu ruwa amma ba dan sauran mutane ba saboda hana zakka da ake yi kuma duk ana yi yau walam yankudu ahada Allahi wa ahada rasulihi sannan ba za su warware alkawarin Allah da alkawarin manzansa ba annabi yace face sai Allah ya dora makiyinsu a kansu duk sanda mutane suka warware alkawarin da ke tsakaninsu da Allah alkawarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka daina masa da'a suka yi watsi da bin sunna to za a tsora musu makiyinsu shine zai zamo za a sallada shi a kansu fa akazu ba'da ma fi aidihim wa malam kuma sai wa'annan makiyan da aka dora akan nasu sai su dinga daukan abin da yake hannunsu su kwace dukiyoyinsu sannan wa malan takum a immatuhum bi kitabillah matakar mutane jagorin su ba sa hukunci da littafin Allah ba sa fifita abinda Allah ya saukar to sai fadan su ya kasance a tsakanin su saboda haka hana zakka yana jawo fitina yana jawo kawuwar dukiya daga mutum yakan jawo dukiyar da Allah ya baka ta tabarbare idan baka cire zakka kamar yanda Qur'ani ya ba mu kissa wanda ya kamata mu dau izina a ciki Allah ya ce inna balawnahum
inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunna musbihin wa la yastathmun فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين
jazakallahu khairan a ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu kissan wasu masu gona da suka yi rowa na in cire zakka karshe wannan gonan ta halaka wannan shine sakamakon masu hana zakka wa'annan mutane sun kasance suna da mahaifinsu shike da gonan duk sanda yayi amfani yakan cire mata zakka, yana tausaya wa miskinai. Saboda haka ya san haƙƙin Allah a kansa yana cirewa, amma su waɗannan yaran sai suke ganin wautar mahaifinsu, suna ganin wannan wauta ne bai waye ba. Saboda haka bayan mutuwarsa suka ce su ba wani wanda za su bashi ranar girbi, suka yi meeting su fita ba wanda ya sani, mutanen gari talaka ba su sani ba, su je su girbe su yi amfani da kayansu ba tare da wasu talakawa sun sani ba, ballantana su zo su cika musu waje. Sakamakon wannan mummunan aniya nasu da suka yi, sai Allah ya halakar da gonan, suka je suka samu ta kone gaba daya. Me ya ja musu wannan aniya ta su ta kincire zakka? To wannan izina ne, wa'azi ne gare mu, an kawo kissan ne dan ya zamo mana darasi. Masu hana zakka su sani wannan hana zakkan ba zai tsinana wa dukiyar komai ba wajen karata, sai dai ya mata illa, a kwashe albarkan dukiyan, karshe ta tabarbare ta, ta lalace. Amma in ana cirewa to Allah zai dada bunƙasa ta ne. Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Ubangiji Allah ya ce duk abin da kuka ciyar na alkhairi Allah zai mai shi, duk abin da kuka ciyar na alkhairi Allah zai mai shi. Saboda haka zakka ba ta rage dukiya, ƙara ta take. Sadaka baya rage dukiya, ƙara shi yake. Kyauta da alkhairi baya sa dukiya ta ragu, ƙara ta yake. Wannan sharri ne na shedan da yake jan mutane zuwa ga rowa da sa musu tsoron talauci, sai ya dinga hana ka, domin shi makiyi ne gare ka. Duk wani abin da zai zamo alkhairi sai ya dinga hana ka, nuna ma in ka bayar zai ragu. Yanzu ga kaza kana da bukata kaza, kai ma bai ishe ka ba, ka bada kaza shikenan. Alhali annabi yace ma naqasat sadaqatun min mali, babu wata sadaka da ta taba tauye wata dukiya. Duk abin da ka bayar ba raguwa yayi ba, karuwa ne. Domin duk abin da ka bayar na alkhairi Allah yace zai mai, maganar Allah kuma gaskiya ne. Saboda haka hana zakka yana daga cikin manya-manyan kaba'ira, manya-manyan laifuffuka wanda Allah yake kore imani ga masu yinta. Kuma Allah yayi alkawarin narko kala-kala da tsoratarwa mai tsanani a wannan rayuwa ta duniya da masu hana zakka za su fiskanta, da kuma wanda zai zo bayan mutuwa. Allah ya sauke da hasara wacce take mai girma. Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu. Saboda haka rashin bada zakka yana haifar da abubuwa da dama da illoli masu yawa. Hana zakka yana daga cikin alama ta munafukai. Hana zakka sifa ce ta mushrikai, kamar yanda Allah ya ce wa wailul lil mushrikin alladhina la yu'tun. Ubangiji Allah ya ce wailu ta tabbata ga mushrikai. Me sifofinsu daga ciki? Allazina la yutuna zakka, wanda ba sa ba da zakka, kuma su game da lahira ma kafirai ne, ba su yadda ba. Wanda ya yadda kiyama gaskiya ne, in abin da ya bayar akwai sakayya, ya san zakkan da ya bayar ba banza ya tafi ba, me zai sa ya hana? Saboda haka kin ba da zakka, rowan zakka alama ce ta munafukai, kamar yanda Allah ya bayyana. Sannan kuma hana zakka yana jawo a haramta wa mutum samun ceton annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda annabi yace la ulfiyanna ahadakum yaji'u yalmal qiyama ala rakbatihi ba'irun lahu ruga hana zakka yana jawo rasa ruwan sama da fari da sauran illoli wanda ba lokaci anan zamu tsaya insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu ga dukkan alkhairansa Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin wanda zai yanta gabarin shiga wuta har abada a wayannan kwanaki Allah ya mana gafaran zunubanmu bukatunmu na alkhairi duka Allah madaukakin sarki ya biya masu damuwoyi Allah ya yaye masu matsaloli duka Allah ya warware masu juna biyu mata Allah ya sauke su lafiya marasa lafiya duka Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiya kuma Allah ya ba mu ikon amfanan lafiyan Allah madaukakin sarki ya datar da mu ga dukkan alkhairansa اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين naga masu da'awa sun shigo na wa alaikum assalam na